da ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano. A yau muna Lahadi, wato 19 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2013. Kada a manta, za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambobin waya kamar haka, wato 0703604145, 0703604145, ko kuma 0703177872, 0703177442, ko kuma 0805054441, 0805054441. Akarmakallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سوراً وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أشكي لتافة سمي ذلكي يناتي ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله يا قوة دسك إيماني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كذا كلك أدى مليو ينكو سمد مليرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهروا له بالقول كذا كلك bayyana masa magana ka jahari ba'dukum li ba'd, kamar yadda sashin ku yake daga murya ya bayyana wa sashi magana. An tahbata a'malukum, kada ayyukan ku surushe, wa antum la tash'urun, alhalin ba ku sani ba. Wannan aya ce da take bawa annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummar musulmi tarbiya da ladabin da ya kamata su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ladabin da yake kunshe da girmamawa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da girmamawa da girmama maganganunsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ta'ala ya ce, ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum, ya ku wanda suka yi imani kada ku rika daga muryanku, kada ku rika daga muryoyinku fauka sautin nabi, sama da muryar annabi. Wato kada ya zamana kuna zaune da annabi sallallahu alaihi wa sallama a majalisi daya amma kuna daga murya in kuna magana da junanku, kuna kakaci in kuna magana da junanku, ko kuna sowa a tsakaninku. Matukar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a cikinku, kada ku yi haka, domin yin haka baya daga cikin ladabin da ya kamata ku yi wa mutum kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wala tajharu lahu bilqawli, kada kuma ku zo za ku yi magana da shi, ɗayan ku ya daga muryarsa da ƙarfi ya ce wai yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallama, kada ku yi haka. Ka jahari ba'dukum li ba'd, kamar yadda sashin ku yake wa sashi, kamar yadda junanku, kamar yadda kuke wa junanku, kamar yadda sa'a yake wa sa'ansa, kamar yadda aboki yake wa abokinsa. Kada ku ce za ku yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama, ku yi masa irin wannan magana. An tahbata a'malukum, Allah ce dan kada ayyukanku su rushe, wa antum la tash'uruna, ba ku sani ba. Sana Allah ce innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, wadanda suke rage muryarsu in suna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam, wadannan sune wanda Allah ta'ala ya jarrabi zuciyarsu da tsoransa, ya sanya tsoron Allah ta'ala a cikin zukatansu. Lahum maghfiratun, suna da wata gafara ta musamman a nan duniya, wa ajrun azim, kuma suna da lada babba a lahira. sannan Allah ya ci gaba da cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun, amma waɗanda suke kiranka suke daka suke wato kwala maka kira min wara'il hujurati ta bayan dakunanka ko dakunan matanka, Allah ya ci aktharuhum la yaqilun, mafiya yawancin su ba su da hankali, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum, da lakana khairan lahum, da za su yi hakuri har sai ka fito ka same su, da wannan yafi musu alkhairi, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai tausaya mai tausayi ne ga waɗanda suka tuba suka ce Allah ta'ala yafi musu ya ji kansu. To wannan ladabi ne Allah ta'ala yake bawa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ladabin zama da shi, ladabin halartar majalisinsa. A Bukhari ya rawaito hadisi daga Ibn Abi Mulaika yake cewa kada al-khayran an yahlika, wato masu mutane guda biyu masu alkhairi masu daraja sun kusa su halaka, Abubakar wa Umar, Abubakar da Umar suna zaune gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wata kabila Banu Tamim suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka yi masa mubaya'a, suka yi masa chaffa za su koma garin su. To sai yake tattauna waye ya kamata ya shugabance su. Sai sayyidina Umar ibn al-Khattab, sai sayyidina Abubakar, sai yace a sanya Al-Qaqa ibn Rabi'a, Al-Qaqa ibn Ma'bad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Al-Qaqa ibn Ma'bad ya zama shine shugaban wannan kabila bayan sun koma garin su. Sai shi kuma sayyidina Umar yace a sanya Al-Aqra ibn Habis, asa Al-Aqra ibn Habis. Sai sayyidina Abubakar yace anta turidu khilafi, kai kana so ka saba mu, wato kana so ka saba mu. Shi kuma sayyidina Umar yace ana la uridu khilafak, lamma aradtu khilafak, ni ba saba maka nake so. Fartafa'at aswatuhuma, sai muryoyin su suka yi sama, wato wannan ya fada wannan ya fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana zaune yana jin su. Sayyidina Abubakar yana cewa kai so kake ne ka kawo wani ra'ayi sabanin nawa. Shi kuma sayyidina Umar yana cewa ni ba so nake in kawo ra'ayi sabanin naka ba. Wato kowa yana kokarin ya ga ya nuna wa dan uwansa abinda shi kuma dan uwan nasa yake kokarin ya nuna ba haka bane. To da muryar su ta sama haka a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. A wasu ruwayoyin ma cikin Bukhari, ruwaya shi Ibn Abi Mulaika daga Abdullah ibn Zubair ke cewa wato ayoyin tun ayar farko ma aka saukar, tun daga ayar farko la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim, sannan ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wato kada ku guce gaba ga Allah da manzansa, wato kada ku fara kawo ra'ayinku, ku bari ku ji wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da zaman shugaba. Al-Aqra ibn Habis ne ko Al-Qaqa ibn Ma'bad, ku bari ku ga waye Annabi zai zaba, kada ku kawo wani ra'ayinku ko wata shawara ku kafin ku ji abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce, sannan kuma kada ku daga biryarku. To shine tun daga lokacin Abdullahi dan Zubair ya ce tun daga lokacin ma kallama Umar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa istafhamahu, duk sanda Umar yazo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ma kace, to saboda ya rage muryarsa sosai, saboda Allah ya ce wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, hasata kai Umar duk sanda zai yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya Annabi ya ce me ma kace, saboda kasa da muryarsa dai, wato ladabtuwa da wannan ladabin da Allah ta'ala ya dora su akai. Haka ne ya zo cikin Mustadrak, cewa sayyidina Abubakar da Umar suka kasance tun daga lokacin la yukallimani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ka akhi sirar, wato ba sa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai dai kamar masu rada da shi, kamar suke rada. Lokaci ya sai ya tambaya me ma kace, ya nuna cewa sun ladabtu. To shine Allah ta'ala ya ce ku daina yin wannan, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, ayyukanku kada su rushe ba ku sani ba. Wato kada ku je ku yi abinda har zai jawo muku Allah ta'ala ya rushe aikinku, ba ku san ku rushe aikinku. hadisi ya tabbata cewa sayyidina abin nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bincika a cikin majalisinsa sai ya ga bai ga Thabit ibn Qais ibn Shammas ba, ko Thabit ibn Qais ibn Shammas wani sahabi daga cikin sahabbansa da yake yawan zama a majalisinsa, ya kwana biyu baya ganin sa. Sai ya ce me ya faru bana ganin Thabit ibn Qais? Sai wani cikin ɗan majalisa ya ce zan je in binciko in ji menene ya faru. Yana zuwa gida sai ya same shi fi baitihi jalisan hazinan, ya same shi a gidansa cikin bacin rai da bakin ciki. Sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar baya ganin ka? Sai yake cewa ai ni miryata, wato Allah ta'ala ya bashi babban murya shi bai iya magana a hankali ba, idan zai magana to sai kowa ya san yana magana. Tun cikin mutane akwai wanda Allah ta'ala yake mai irin wannan halittar, ya bashi wato budaddiyar murya, yake cewa ni ina tsoron in shiga cikin waɗanda aiki da wato ina cikin masu daga sauti kan annabi sallallahu alaihi wasallama, arfa'u sauti ala fawqa sauti annabi sallallahu alaihi wasallama, ina daga muryata kan murya annabi sallallahu alaihi wasallama, habita amali, aiki na ma ya rushe. Saboda haka ya zauna gida banda bacin rai da kuka ba abin da yake yi, tunda Allah ta'ala ce an tahbata amalukum wa antum la tashurun, sai dai ina daga muryata kan sautin annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda haka aiki na ya rushe, ni dan wuta ne, habita amali wa ana min ahli an-nar. Sai mutumin nan ya koma ya ce to gashi naje na same shi a gida yana cikin tashin hankali, yace yana daga muryarsa gaban ka, haka aikin sa ya rushe, kuma shi dan wuta ne. Nabi ce ka je ka gaya masa laysa huwa min ahli an-nar bal min ahli al-janna, ka je ka gaya masa shi ba dan wuta bane, shi dan aljanna. Yazo a guje, shi na zo maka da bishara daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, kai ba dan wuta bane, kai dan aljanna. Sahabai suka ce haka muke ganin sa yana yawo cikin mu, muna masa kallon dan aljanna. Saboda annabi ya ce bal huwa min ahli aljanna, annabi ya masa wannan albishir din. Sai gashi kuma a yakin Yamama, ma'arakatul Yamama, zamanin sayyidina Abubakar, lokacin da aka fita aka yaki Musailamatul Kazzab, wani wanda ya da'awar annabci, yace shi ma annabi ne. Lokacin da mu'minai musulmi suka yake su, anan ne Allah ta'ala ya karɓi ransa aka kashe shi yayin shahada, domin ya fito shi da likafaninsa ya sa turare ya shirya kawai zai tafi lahira, kuma haka Allah ta'ala ya karɓi ransa shahidi a wannan ma'arafatul Yamama din, ya mutu shahidi. Saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tarbiyantu da wannan tarbiya da Allah ta'ala ya ce kada su rika daga muryarsu. Sai sa malamai suka ce ko mutum ziyara ya je gaban kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya halatta ya daga muryarsa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan alfarmar tashi tana nan har zuwa yanzu, kamar yadda take lokacin da yake tsakiyar sahabbansa, to haka nan har bayan komawar shi ga Allah wannan alfarmar tashi tana nan. Kada mutum ya je ziyara kabarinsa ce zai rika daga sautinsa yana magana. Don haka muka ga malamai sun kasance yadda suke girmama annabi, yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin su, haka su ma suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bayan abin da shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya ga wasu wani mutum ya zo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwakwazo yana daga murya, sayyidina Umar ya je ya ce kai daga ina kake? Yace ai shi daga guri kaza yake, shi daga Imama yake. Yace kai da dan Madina ne da na dake ka? Allah ta'ala ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kada ku rika daga muryar ku gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka har bayan ko ba wasa ga Allah ka shigo masallacinsa, to bai dace ba a ji ka kana kwakwaro a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan za mu ga su sahabba abin nan su Imam Malik ibn Anas ta kasance hatta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta, to yana karanta cikin nutsuwa, yana yi kuma yana jin haiba, wato kwarjini na abin da yake faɗa na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma baya yadda ce yana halin tafiya, wato yana tsakiyar tafiya ya fito daga gidansa kafin ya iso masallaci a kare shi ace ana fatawar wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai baka amsa ba, saboda yana ganin hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ganar sace ya kamata in zai bayar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya girmama shi ya zauna a guri na tsatsi, shi yasa sai ya shiga mai kyau ya sa tunare in zai zauna majalisin karantar da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu dacewa.
A tambaya ta farko malam tana cewa shin matar da za ta yi wankan tsarki shin sai ta tsefe gashin kanta ko kuwa?
To maganar jumhur daukakin malamai kuma Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i suna ga ba wajibi bane sai ta tsefa kanta, mustahabbi ne in ta yi ba wani abu, mustahabbi ne an so, amma ba wajibi bane, ba tilas bane. Wannan ita ce maganar mafiya yawancin malamai, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam karara bai umarci mace saboda wankan haila ta tsefa kanta ba. Ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta yi haila, lokacin da za su tafi za su fita hajji, hailarta ta zo mata, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ihrami ya ce ta yi wanka, anan ya ce ta tsefa kanta ta yi wanka. To wasu suka ɗauka tun da an ce ta tsefa kanta ta yi wanka kamar saboda hailarta ne, tare da cewa ai ba a lokacin ta yi tsarki ba, a lokacin da za ta yi ihrami tana cikin jini, shi yasa wannan wankan wankan ihrami ne ba wankan haila ba ne. To wasu kai kokarin su ce to tun da gashi wankan ihrami ma an ce ta tsefa kanta duk da cewa ba wanka ba ne, na kawar da wannan karin da yake tare da ita, ina kuma ga idan har za ta yi wanka ne na dahara ainihin ya kamata a ce ta tsefa kanta. Wannan yana daga cikin hujjar da wasu malamai kamar Ibn Qayyim suka bayar na cewa ta tsefa kannata, domin a cikin mazhabar Abu Ahmad Ibn Hanbal akwai magana cewa wajibi ne ta tsefa kanta. To waɗanda suke goyi bayan wannan magana cikin malamai kamar Ibn Qayyim suna hujja da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta tsefa kanta sannan ta kuma yi wanka, suka ce to duk da wankan ihrami ne an ce ta tsefa kanta, to ina kuma ga wankan haila? Sai dai idan suka kula cewa ai a janaba, akwai hadisin Ummu Salama wacce ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za ta tsefa kanta idan ta zo wankan janaba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ki ibulwa ki zuba a kanki ya ishe ki, duka wankan janaba wankan tsarki ne. Duka cewa su malaman da suke cewa wajibi ta tsefe sukan ce to ai shi wankan janaba ba a ce a tsefe ba, saboda abu ne da yake maimaituwa akai akai sama da wankan haila, wanda shi watakila a wata sau ɗaya ne kawai, amma wannan wankan janaba zai iya kasancewa ba sau ɗaya ba, shi yasa nan akai sauki. To alal haqiqa dai babu wani hadisi karara zahiri da ya nuna wajibcin tsefe kai yayin wankan haila, sai dai abinda ake ruwaitowa na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda kuma wannan hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi a wankan ihrami ba a wankan haila ba, illa iyaka dai abinda ake so shine lokacin da mace take wanka ta tabbata gashin ta can kasa ya samu ruwa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayawa Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ta cuccuɗa gashinta, ta cuccuɗa kanta ya tabbata wannan ruwa ya je usulul shahr, ya je cancan wato mahudar gashinta. Wannan shine abin da ake bukata, kuma idan wannan ya kasance ga mata waɗanda suke na Larabawa waɗanda su an san su da yawan gashi, babu shakka abin zai fi sauki ga matan da ba su da yawan gashi irin na Larabawa. Dan wasu malaman sun yi kokari su hada hadisin Aisha da hadisin Ummu Salama, sai hadisin Aisha da aka ce ta tsefa kanta saboda ita yarinya ce karama tana da gashi da yawa, ita kuma Ummu Salama saboda ta manyanta gashin ta bai kai na Aisha ba, shi yasa ba a ce ta tsefe ba. To in har dai wannan shine dalilin da zai sa a ce Ummu Salama kar ta tsefe gashi, na san da dama daga cikin wato Ummu Salama ta fi da dama daga cikin matanmu na Hausawa gashi, saboda ita Balarabiya ce kuma an san yadda gashin su yake zuba a gadon bayan su. to idan har ita an ce kar ta tsefe saboda nata ba shi da yawa kaga babu aula waɗanda suke matan yan Afirka da gashin su ba kasafai yake yawa ba aka alai halin idan mace ta ga za ta iya to abu komai ƙara samun nutsuwa ne cewa ruwan yana taba ko ina amma idan ba ta yi ba ba a cewa wankan ta bai yi ba
tambayar Haruna Usman yace malam ana yin tahiyya bayan sujjadar rakanwa
magana mafi inganci babu tahiyya idan aka yi sujjadar dabli ko aka yi ta ba'adi duk hadisan da aka ruwaito a cikin sahihaini Bukhari da Muslim Imam Ahmad da Sunan ba sa maganar tahiyya suna maganar yayi sujjada sannan ya sallama hadisan Abdullahi dan Mas'ud da sauransu ruwaya da tazo da tahiyya ruwaya da yace shadda ce ruwaya ce wacce take za'ifiya mai rauni a ruwayar Imran ibn al-Husayn ruwayar Imran ibn al-Husayn wanda ita ma ta zazzo babu wannan tahiyya din shine a cikin hadisin Zulayd dai ruwayar Imran ibn al-Husayn da tazo a wani guri da tahiyya amma dukkan sauran ruwayoyin nashi da hadisin ruwayar Abu Huraira da ruwayar Anas da sauran abinan sahabbai da suka ruwaito hadisin babu batun tahiyya saboda haka magana mafi sahihanci cikin maganganu biyu na malamai shine idan mutum yayi sujjada tarawkanwa sallama zai ba zai saki tahiyya ba
na'am sai tambayar Bella M Muhammad yace menene hukuncin istighfari da wasu ke yi a yayin da za su tada iqama
to shi komai a addinance ba a yi shi sai idan ana da wata hujjar da ta sa a yi shi iqama an koyar da yadda ake yin ta kamar yadda aka koyar da yadda ake kiran sallah kuma aka faɗa abin da mai kiran sallah idan ya faɗa za a faɗa wannan hadisi sahihai sun zo kuma hadisin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da mai kiran sallah ya faɗa a faɗa abin da yake faɗa za ta mai tumin mu'azzin fa qulu misla ma yaqul ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa iqama ba a zo da wata ruwaya da ta zo ta ce ga abin da za ka faɗa so saboda haka ba za ka ƙara wani abin da ba a saka ba shi addini ba a yin sa da kai ana yin shi ne da hujja ana yin shi ne da hujja idan aka samu inda aka ce ai sai ai inda ba a samu ba shikenan sai ka bari sai kai a inda aka ce kai haka shi addini ba ra'ayi bane ba ina zato bane ko kuma ina ga ya dace ba haka ne addini yake ba shi yasa sayyidina Ali Allah ya fara masa yarda yake cewa law kana ad-dinu bil ra'y la kana asfala al-kufi awla bil muslimi a'la walakin ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala kufihi yake cewa da a ce addini da ra'ayi ake yin sa to da ina ga a shafi kasan kufi shi yafi cancanta sama da a shafi saman sa cewa amma abinda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa shi ne saman kufi don haka ba a sa mutum yayi wannan ba don haka wannan galibi aiki ne na masu sa tsammani cewa in an yi hakan daidai akai ka tashi iqama kawai za ka sayar babu astaghfirullah a farko na'am
sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani da kuma ingancin wannan hadisi wanda yake cewa kullu zunubin yu'akhiruhu Allahu minha ma sha'a ila yawmil qiyamati illa al-baghi wa uquful walidain aw qati'atur rahim yu'ajjilu li sahibiha fi dunya qabla al-maut
hadisi ne sahihi yana cikin Musnad Imam Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani zunubi ana jinkirta azabar wanda yake yin sa tun ana masa akan iya jinkirta masa azaba sai ga lahira amma banda zalunci ka zalunci mutum to tun daga nan duniya Allah ta'ala zai nuna mutum cewa lalle ya zalunci haka nan qati'at rahim wato yanke zumunci mutum ya yanke zumuncin sa ta hanyar watsar da waɗanda ya kamata na dangi ya damu da su ko kuma cin mutuncin su ma tunda taqiyatul rahim ba wai kawai ka watsar da mutun shi kade shine kada a'a ko baka watsar da shi ba in zan kana cin mutuncin sa alhalin bai abinda ya kamata kai masa haka ba to yana cikin taqiyatul rahim to wannan shi ma ubangiji yakan gaggauto da ukuba su tun kafin a mutu kafin mutun ya rasu
na'am sai tambayar fakiri mai kilo sharada yace malam menene hukuncin sha ko shafa fitsarin rakumi a matsayin magani
hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin Anas ibn Malik lokacin da wasu baki suka zo Madina gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zamanin yanayin Madina bai karbe su ba sai zamanin cikin su yana kumbura sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace aje da su can bayan gari inda ake kiwon raƙuma na zakka a ba su daga nonon raƙuman da kuma bawalin wato fitsarin raƙuman to shine aka je aka tatso nonon da zafi-zafinsa aka samu fitsarin da zafi-zafinsa aka ba su suka sha kuma suka warke shine ma bayan sun sha sun warke suka kakkashe makiyayan suka kore dabbobin za su gudu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari yasa aka kamo su aka tsire su aka jefa su cikin rijiya wannan shine ake kira hadisul urani hadisin Anas ibn Malik saboda haka ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda cewa a sha fitsarin tunda ya umarni cewa a je da su je su sha haka fitsarin yana magani inda baya maganin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce su je su sha ba kuma duk dabbar da ake cin namanta duk dabbar da ake cin namanta to magana mafi gaskiya fitsarinta ba najasa ba ne fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne matuƙar dai ana cin namanta sai ita ce alhaywan al-ma'kulillah wanda ake cin naman sa wata raƙumi fitsarinsa ba najasa ba ne hakanan awaki da shanu da duk dabba da wacce ake cin naman fitsarinta ba najasa ba ne wata abin da bai zama najasa ba kuma ana amfani da shi a matsayin magani da wasu malamai anan sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a ji a ebo a kawo musu ba saboda da dumi-duminsa ya fi yin maganin sama da idan ya silaci ko ya huce shi yasa aka ce a je da su wajen makiyaya inda da an tatso kawai za su sha in nonon ne in ma fitsarin ne Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya yi magana a kan wannan don haka babu laifi don an yi magani da fitsarin raƙumi an sha
wannan tambayar ta ce malam sunayen Zaid da Mus'ab da Shoban shin sunayen sahabbai ne?
Akwai sahabbai mana akwai Zaid ibn Thabit akwai Zaid ibn Haritha maula nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Haritha ko Zaid ibn Thabit Zaid ibn Haritha wanda shine kafin Allah ta'ala ya hana tabanni ake ce masa Zaid ibn Muhammad Allah ta'ala ya hana wannan yace kowa a kira shi da sunan babansa uduhum li abaihim huwa aqsatu indallah haka da ana kiran shi Zaid ibn Haritha dan lela Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan dansa shi ma Usama ibn Zaid ana ce masa hibbu rasulillahi wa ibn hibbi rasulillah to sai akwai Zaid ibn Thabit wanda shine ya jagoranci kwamitin tattara alqur'ani a zamanin sayyidina Abubakar da kuma zamanin sayyidina Uthman radiyallahu anhu mutumin Madina ne Zaid ibn Thabit Ansari kuma yana daga cikin daidaikun da suka haddace alqur'ani tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya sunan shi Zaid akwai Mus'ab ibn Umair cikin farko wanda suka musulunta tun musuluncin yana da wahala matashi ne gidansu gida ne na masu wadata mahaifiyarsa tana son shi kware da gaske yana cikin samari yan gata a Makka duk inda suka zo haba ake da su lokaci ɗaya musulunta gaba ɗaya aka kishi aka tsane shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo shi shine farkon wanda ya zama jakadan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina ya zo ya bude makarantar tahfizul Qur'an inda ya karantar da mutanen Madina alqur'ani wadanda suka musulunta suke zuwa gurinsa suna karanta alqur'ani kuma a yakin badar a yakin Uhudu yayi shahada. Da lokacin da yayi shahada aka rasa ma abinda za a yi masa likafani, dan taguwarsa da zanin sa guda ɗaya ne, in an rufe fuskar sa kafar sa ta bude, an rufe kafar sa fuskar sa ta bude, tare da shi ne dan gatan nan wanda in yayi kwalliya kowa sai ya bi shi da kallo a Makka. Amma saboda yarda da Allah da manzon sa ya zo hatta bayan rasuwarsa an rasa ba abinda za a yi masa likafani da shi. To wannan kaga sunan shi Musab Sauban, akwai Sauban cikin sahabban annabi, akwai Sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gwararren bawan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya yanta shi ya zama cikin yantattun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta, kuma suke ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka akwai waɗannan sunaye cikin sahabbai.
Na'am. Wannan tambayar kuma ta ce malam shin da gaske ne dukkan halittar da ke cikin ruwacinta ya halatta?
Wannan magana ce daga cikin maganganun malamai, saboda Allah ta'ala ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Saydul bahri shine abinda aka kamo a cikin ruwa. Allah ya ce an halatta muku saydul bahr, abinda kuka kamo kuka farauto shi a cikin ruwa an halatta muku ku ci shi. Wasu daga cikin malamai suna tobaciya sai dai abinda yake jinsin sa irin nau'in sa a doran kasa ba a ci, to za a ci shi ko da a ruwa yake ba, kamar insanul bahar, inda ake cewa insanul bahar ta dabba ce haka kamar halittar mutum take da shi, kifi ne amma halittar sa wata mutum, to za a ci wannan ba, saboda abinda yake doran kasa irin shi ba a ci, ko wata dorina haka wata ke cikin ruwa amma a waje tana nan tana cin nama tana da kifi, to za a ci ba. Wasu kuma suka ce a dukkan abin da yake za a iya dukkan abin da yake cikin roto ana iya a ci. Wasu kuma malaman suna cewa ana duba wato abin da duk rai wato take kyama, wato abin da za ka ganshi akwai kyankyani a ci, za ka ji kyankyani, kowa yana kyamarsa, to wannan bai kamata sai ya shiga cikin al-khabith, muharrim alayhi ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ليش جتكم الخبائث؟ أي ما تستخبثه النفوس. شاهد لي وجنا الرأبين ليك تكل وذال بما لم يسنع وجنا قوة اجتهاد نساء. أما لي ما جنا دت في شهر عشيني. شو دبنا تكل تكل و. ya halatta a ciki saboda waccan aya da take cewa uhilla lakum saydul bahri.
Na'am. Wannan tambayar ta ce malam idan na samu tahiyyar ƙarshe ba tare da samun raka'a ko ɗaya ba, shin zan ci gaba da sallata ne ko kuwa zan yi iqama na shiga sabuwar salla?
Abinda ka samu a salla ka sallace shi, abinda ya kuɓuce maka ka ci, ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Abinda duk kuka riska ku sallace shi, abinda ya kuɓuce muku to ku cika shi. Saboda haka in har za ka sake samuwar sallar ka, to kaga me yana shiga tun farko, sai yasa duk a halin da ka samu liman, kamar yadda ya zo a cikin sunna na Abdul Razzaq hadisin Jabir na sallallahu alaihi wasallam, duk halin da ka samu liman ka kasance a ciki, to wannan ita ce sunna, ka kasance a cikin tare da halin da ka samu liman. In ka same shi yana cikin sujjada, kai ma ka tafi sujjada. Yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi, idan suka zo suka samu liman ya yi sujjada, to wai ba za su tafi a sujjada su yi sujjada tare da shi ba, sai su tsaya har sai ya gama sujjada su ya dago, sannan sai su kabbara sallah. Abinda kwakwalwarsu take gaya musu shi ne ai wannan sujjadar in ma sun yi ba za a lissafa musu da ita ba, tunda ba za a lissafa musu da ita ba to ba za su yi ba, don haka za su fara daga inda za a fara musu lissafi. Kaga wannan wato toshewar basira ne, damsul basirati ne. Saboda me? Saboda baka san a wacce gaba ce cikin gabobin sallah Allah zai gafarta maka ba. Ta yiwu a cikin sallar ka kakkab a wannan sujjada da ka samu liman, a cikinta ne za ka yi wata kalma ko kai wata addu'a Allah ya karba, a cikinta ne za ka samu gafarar Ubangiji, baka sani ba. Za ka dan me za ka yi wa kanka asara? Sannan kuma wani irin kyashi kake yi wa kanka na kai wa Allah ta'ala sujjada sujjada da kasancewa shi Ubangiji ta'ala ba shi ne zai amfana da ita ba kai za ka amfana da ita ka haramta wa kanka wannan sujjada wanda tana cikin kundin ladan karana gobe kiyama ba za ta tafi haka banza ba saboda wannan sujjada da za ka yi duk da kana ganin alisafin raka'o'i ba za a lissafa maka da ita ba amma ai alkhairi ne ba sharri ba ne wanda kuma duk ya alkhairi ko mun kankanta sa zai ga sakamakon sa a cikin mizanin sa mun yi amal misalan zarratin khairan yara to wanda ya aikata aikin alkhairi duk kankanta sa to zai ga wannan dan me zaka haramta wa kanka waɗannan sujjada guda biyu ko sujjada daya dan kawai tunanin ba za a lissafa maka ba sannan kuma ka saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan abin da yake cikin sunna ta manzo shine ma adraktum fasallu abin da duk kuka riska ku sallace shi haka abin da ka riska din na sujjada to kai sallah tare da biman da wannan sannan ma fatakum abin da kuma yake uce muku sai ku ciko saboda haka in ka shiga tare da biman ko da tamantahiya kawai ka samu to abin da ka samu kenan kuma ka fitar da rai cewa Allah ta'ala zai karbi wannan ko baka san irin gungwaban ladan da Ubangiji ta'ala zai sanya maka a ciki ba da haka ba bukatar ka kuma rushe sallar daga baya ka sake gina wata wannan kuskure ne
na'am wannan kuma yace mallam shin ya zaki yana daga cikin sunayen Allah
a zaki ba cikin sunan Allah
na'am sai tambayar da take cewa mallam ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi فهتجت النار والجنة وقالت النار يرسل من المتكبرون والمتجبرون وقالت الجنة لا يرسلني إلا الضعفاء والمساكين فقال للنار أنت عذابي أنت كم بك
من شئت أنت كم بك
أنت كم بك من شئت
من شئت
من شئت وقال وقالت الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت
نعم وانا حديثي ني صحيح حديثي ني وشكين صحيح مسلم حديث أبو هريرة حديث أنس بن مالك ابن خزيمة رويته أنس ابن مالك مسلم رويته حديث أبو سعيد الخدري حكنا رويته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أشكن سنة الترمذي لسولانش حديثي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنا جاي أقول شو احتجت الجنة والنار وتدعى الجنة دوتا سنة يوجونا سنة ميوجونا مجنا وتقوينا kokarin kula dan uwansa da aljanna da wuta suna a wata ruwaya ikhtasamatil jannatu wan nar wa suna husuma wuta tace la yadkhuluni illa almutakabbiruna walmutajabbirun ba wanda zai shiga ciki na sai wadanda suke masu girman kai masu jabbiranci wanda suke nuna isa wanda suke mugaye azzalimai wato kamar tana so ta ce wato waɗanda da suke nuna su sun isa to su ne Allah ta'ala zai zuba a cikina ita kuma aljanna tana cewa ni ko masu rauni ba mai shiga ta sai waɗanda suke masu rauni cikin bayan Allah su za su shiga cikina to shine sai Allah ta'ala ya raba musu gardama kowace abin aikin da Allah ta'ala ya sanya ta tana da matsayi a gurinsa saboda aiki ne Ubangiji ta'ala halicce ta saboda shi haka yace anti azabi an tafi mu biki man shi'it ke wuta azaba ta ce da nake wato yiwa wanda naga dama uquba da ita ke kuma aljanna rahama ta ce ina jin kan wanda naga dama da ita daga cikin arhamu biki man shi'it wanda naga dama daga cikin bayina in ji kansa da ke saboda haka da aljanna da wuta dukkanin su halittu ne daga cikin halittun Allah kuma dukkanin su Allah ta'ala ya yi su ne saboda wata manufa aljanna Allah ya yi ta saboda ya sakan kawo bayinsa duk da yadda suke da rauni a duniya Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka su ya darasa su ya ba su matsayi su shiga aljanna su zama su ne sarakai waɗannan kuma da suke jin su sun isa su wasu ne a nan duniya suna zalunci suna jabbiranci da nuna kafafa da isa su kuma Allah ta'ala a ranar lahira ya kaskanta su ya sa su a cikin wuta su zama kaskantattu lakantattu na'am
wannan kuma yace menene ma'anar wannan hadisi la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibahu la'iban wala jadan fa idza akhadha ahadukum asan asa sahibahu falyarudduhu
hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce a cikin surar Abi Dawud da Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا ياخذ احدكم متاع صاحبه كما متاع اخيه kada dayanku ya dauka yan dan uwansa kada dayanku ya dauke kayan dan uwansa la'iban wala la la'iban wala jahdan ba da wasa ba wato da gangan ko da gaske wato kada mutun cikin wasa ya dauke kayan dan uwansa ba bisa haƙi ba ya nuna cikin wasan wasan dare da wasa da dariya amma dauki kayan mutum ba zarin ya bashi ba ko kuma a gaske ya kama ya dauke kai wannan ni fa ina san shi ni ina san shi bai bashi ba sai dauke ya tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yace duk wanda ya dauki kayan dan uwansa wannan akaza asa akhihi falyaruddahu ilayhi wanda duk ya dauki asa akhihi sandar dan uwansa koda sanda ce daga mafi kankantar abinda wata kila idan ka dauke shi zai iya zuwa daji ya karyo wata ki in ka dauke ba wai shi ya ga dama ya baka ba kawai ka dauke nabi cito ya mayar masa wannan yana nuna cewa shi haƙƙi ne mutum yana haƙƙinsa ko da dan uwanka ne ko da abokinka ne ko a cikin wasa ka dauke masa ko a cikin gaske ba gangan ba ka dauke masa to yana nan a matsayin haƙƙinsa ne sai idan shi ya halatta maka sai idan shi ya baka saboda haka ba daidai bane mutum cikin wasa ya dauki kayan dan uwansa abinda musu hadisin yake faɗa kenan ba hadisi ne tabbatacce
na'am wannan kuma yace malam menene inganci da kuma ma'ana ta wannan hadisi mallam ya tawarra fi ta'allumihi ittalahu Allah ta'ala bi ahadi salasati ashiya'a imma an yumitahu fi shababihi أو يكأه في الرساتيك أو يبتليه بخدمة السلطان
وانا بايد أسلي وحديثي نيمي أسلي با بايا تكين لتفنصهاه بايا تكين لتتفنصنا بايا تكين مسانيد بايا تكين معاجب بنا زرنوجي يكاوش أشكين لتافنزا تعليم المتعلمي أشكي يكاوشي amma bai da inganci abin da hadisin yake cewa duk abinnan duk wanda ya koyi wani ilimi wani lam ya tawarra fi ta'allumihi wanda bai tsantseni ba wato bai tsantseni ba wajen neman ilimin sa to Allah zai jarabe shi da ɗayan abu uwa uku ko dai ya mutu yana yaran sa yana samartakar sa yana cikin kulociyar sa ya mutu ko kuma ya jefa shi cikin wato abinnan wahala ta noma shi ne rasatik ko kaba gonaki kuma ya zama yana kwadagon noma yana wahala da kansa ko kuma aljarrabe shi da hidima ga masu milki ya zama mai abinnan ya zama yaron masu milki to shi ne abinda hadisin yake cewa amma hadisin bai da asali bai da tushe babu shi a cikin wani daga cikin littafin hadisi sanannu ba shi da ma wani isnadi hatta shi Zarnuji din shi kansa shi karan kansa ba cewa yi warwiya an ba'dihim wasu an ruwaito daga sashen su suwaye so akwai hadisai da yawa a cikin littafin wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ba ko malaman hadisi ba su san su ba wannan yana daga ciki
sai tambayar Amina Abdullahi ya ce malam ina neman karin bayani akan wannan hadisi ash-shukmu fid-dari wal-mar'ati wal-farasi
hadisi ne tabbatacce akwai shi a cikin cikin Bukhari akwai shi a cikin akwai hadisin Abdullah ibn Umar akwai hadisin Umar ibn al-Khattab cewa annabi shu'um a watarwa kenan a watarwa in yakun shu'um fi shay'in fa fi thalatha wato in har akwai abinda za a canfe to wuce abu uku ba mace gida doki da ruwa doki malamai suka ce abinda hadisin yake nuna ba wai yana nuna cewa a canfe mace ba ko a canfe doki ko a canfe gida wato a ran ana magarar abinda mutane suka fi canfewa ne suka fi canfawa suna canfa doki suna canfa gida suna canfa mace saboda haka in akwai abinda mutane suke canfa shi to waɗannan abubuwa guda uku ne wannan shine yazo a watarwa in yakun shu'u fi shay'in fa fi thalatha kaga yana nuna babu kenan in har akwai abinda ake canfi to abu bai wuce abu uku ba saboda haka abinda hadisin yake nuna cewa mutane a al'ada musamman larabawa a jahiliya suna da irin wannan a canfe mace ko a canfe gida ko a canfe doki saboda haka idan mutum ya ga baya samu ya dauka ko saboda ya auri wance ne ko yana tare da wance ko kuma saboda gidan da yake zaune shi ya jawo masa abin da yake fama da shi na rashi saboda haka bara ya canza gida ko abin da yake hawa in ya ga cewa ya samu wata matsala sai ya dauka abin daga abin hawansa ne amma musulunci bai da ka canfe wani abu ba mai da wani abu ka canfe ka sani cewa komai ya same ka daga Allah ne kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi dan Abbas amma a sabata lam yakun li yukhti'ak amma akhta'aka lam yakun li yusibak abin da duk ya same ka daman can Allah ya kaddara ba zai kuskure maka ba abin da duk ya kuskure maka to Allah ta'ala daman can ya kaddara ba zai same ka ba wannan ita ce aqidar mu'mini ita ce aqidar musulmi haka ba daidai bane mutum ya canfe wata mace ya ce tana da farar kafa ko tana da bakar kafa ko ya canfa wani gida dauka cewa tunda ya tare gidan nan abubuwan su suka rika ja da baya kasuwancin sa ya rika samun matsala wurin aikin sa ya kasa samun ci gaba ko wani abu da yake nema ya rasa wannan baya daga cikin aqida ta musulmi shi yasa abinda musulmi suka yi fice da shi sama da kowaɗanne mabiya addini shine imani da kaddara cewa komai da kake gani ubangiji ta alara da kaddara in khairan fa khairu wa in sharran fa shar alkhairi ne ko waninsa akasinsa ubangiji ta alara da kaddara saboda haka hadisin ba wai yana tabbatar da cewa a canfe mace bane ko a canfe gida ko a canfe abin nan yana faɗar irin abinda larabawa suka kasance sun fi canfi a kansa ne shi ne mace ko abin nan ko mace ko gida ko kuma ainihin abun hawa wato doki na'am
sai tambayar Usman Ali Muhammad ya ce malam menene ma'anar wannan hadisi anna rajulan la'ana barbusan inda nabi sallallahu alaihi wa sallam فقال لا تلعنه لا تلعنه فانه ايقظ نبيا من الانبياء للصلاه
wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne wanda yake mai rauni Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin Adabul Mufrad sanan banda shi Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Awsat Ibn Adi a cikin littafin sa الضعفاء اشكل تافن سيد الكامل في الضعفاء الأقيلي اشكل تافن الضعفاء ابن الجوزي الى المتناهيات وعلى بيد يوا وعند سكي فتر ده حديثي وعند الله إن فتتو بسن فتر دشي حديثي نيمي روني حديثي نيمي روني حديث قتادة عن أنس حديثي نيدا قتادة عن أنس وعند رويتوش ده قتادة لكي دشي سويد ابن إبراهيم malamai sun yi magana akan cewa mai rauni ne haka nan wani shi ma da ya rawaito shi da Qatada wanda ake kira shi Sa'id ibn Bashir shi ma yana da rauni kwarai da gaske shi yasa Al-Uqaydi bayan ya kawo shi a cikin littafin Ad-Du'afa sai yake cewa babu wani hadisi guda daya akan kudin cizo da ya inganta. Ban fassara hadisin ba, abinda hadisin yake cewa a wani mutum a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune, sai kudin cizo ya cije shi, sai ya la'ance shi, ya tsine masa. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin wasu ya ce kada ka la'anci kudin cizo, domin ya taba tayar da wani annabi daga annabawan Allah domin sallah. To ya tayi kaza nabiyyan min al-anbiya ila salati al-fajr, ya tashi shi ya sallah asuba, dan haka a daina tsihe mishi. To babu wani hadisi da ya magana tsinuwa ga kudin cizo ko an ci abin nan. Wani ya ciji kudin cizo, ya ci zuwa annabi, ya ce kada tsine mishi, ya tashi wani annabi daga annabawa daga cikin daga sallah. Shi yasa malami suka ci babu ma wani hadisi da ya tabbata game da hana tsine wa kudin cizo. Babu wani hadisin da ya tabbata akan wannan, kamar yadda Ukaili ya faɗa cikin littafin sa Ad-Du'afa, bayan ya kawo wannan hadisin ya rushe shi. Haka nan Ibn al-Jawzi shi ma ya faɗi wannan, haka nan Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Manar al-Munif shi ma ya yi wannan maganar. Hadisi ne bai tabbata ba. Akwai riwaya ta ma a cikin al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani, riwayar da aka yi ta hanyar Ali ibn Abi Talib, cewa ta rana suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kudan cizo abin nan, sai kudan cizo sai ya ciji wasu, sai suka tsine masa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina tsine musu, domin suna tunatar da ku ambatan Allah. To kaga kuma da zikirillah. To shi ma wannan hadisi ne wanda yake na ƙarya ma. Hadisin shi riwayar Alima hadisi ne maudu'i, bai inganta ba. Wanda ya ruwaito shi a cikin isnadin, wanda ya ruwaito shi akwai wani da ake kira Sa'd ibn Tarif daga Al-Asbab ibn Nubata, shi kuma daga Ali. Waɗannan mutane guda biyu, Sa'd ibn Tarif da Al-Asbab ibn Nubata, dukkaninsu malamai sun ce hadisansu hadisan ƙarya ne. Sauraka hadisin ta fuskar isnadi bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai dai ita shi la'anta, kala an ci wani abu, wannan musulunci bai yadda ɗansa ya zama mai la'ana ba. Hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya la'anci wani abin da bai cancanci la'ana ba, to la'ana za ta dawo kansa. Hadisin wani ne cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana tafiya sai iska ta rika kada mayafinsa, wato iska ta taso tana kada mayafinsa, irin tana yana ja sai ya la'anci ta, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa la tal'anu ar-riha fa innaha ma'mura fa innahu man la'ana shay'an laysa lahu ahlun raja'at al-la'natu alayhi, aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Nabi ya ce da shi kada ka la'anci iska, fa innaha ma'mura, ita fa sa ta akai. To duk wanda kuma ya la'anci wani abin da bai cancanci la'ana ba, to la'ana za ta dawo kansa. Saboda haka shi musulunci ya hana mu'mini ya zama mai la'ana. Laysal mu'min billa'ani bil fahashi wala billa'ani wala bitta'ani wala bilbazi. Hadisi ne da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu'mini ba mutum ne mai yawan la'anta ba. Saboda haka shi ita la'anar ba wani abu ne da ake buƙatar mutum ya riƙa yinta. Saboda haka koda babu wannan hadisin maganar kudin cizo, ba abu ne da ya dace mutum dan abu kadan ya yi la'anta ba. Amma dai hadisin ta fuskar isnadi, wannan bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba.
Na'am. To alhamdulillah ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fitowar rahama a yau. Yaka kada amanta, za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta kan lambobin waya kamar haka, wato 0603604155, 0703604155, ko kuma 0703177 shida hudu hudu biyu bakwai sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili biyar 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 hudu 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 uku sifili takwas sifili biyar 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 hudu 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 uku da haka madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani kuma rijiyar lemo babban malami a gangayen shari'a da nazarin addinin Islam da ke jami'ar Bayar a nan Kano da kuma Bashir Idris Ungogwan da ya sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah.